والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدعو مكسابة أتي قبل كراتم من الكتابين مقتصر خليل في الفقه المالكي وعند الإمام خليل بن إساق الجندي يربوتا رحمه الله تعالى أيوضا متقبا دقا إندم كبايا في دنبا من تابا منا بياني دنقاني دا بنديشا في جهادي لكم مطالو للجهادي أبسا مصبر الإمام مالك بن أنا رحمه الله تعالى كما يدمي وعند الكتابي يكاو أيو درس من الريبيو دي دي ضامو تاكي دقا إنداك تولي الإمام المهادنة لمصلحة واتولي من سيني شو قبان الغومة سبورة ما في أيوة وأن اللي اتفاي إنك جانتي الإمام أنا نفين شو قبان الغومة قطا قطا تيسا أداء لمن سيني سلكي سيني القالي سيني شو قبان قومنتي shine shugaban sallah sai dai idan ya wakilta wani ina fata an gane idan ya wakilta wani to zai zama wakilin sa ne a wannan wurin shi kuma yana shugaba gaba daya saboda haka shugaba an ba shi dama saboda maslaha yayi almuhadara abinda ake nufi da almuhadara shine sulhu domin musulmi su samu sassauci ko saboda rage zubar da jini idan ba kuma ta ba tun farkon karatun mu malam ya ambata mana waɗansu abubuwa sai dai a jirkice tunda babin abin da ya shafi jizya ne ko jizya ne ba jihadi ba amma dai yana karkashin kitabu jihad saboda mu alamu araba amma a wani bugun ba araba ba yasa nace jihadi da matsalolin jihadi saboda jizya harajin da za a biya a karkashin jihadi ne ana biyan haraji ne idan an samu galaba akan waɗanda yake ba musulmi ba musamman ahlul kitabi sai a yi yarjejeniya da su su biya haraji wa gwamnatin islama domin a tsare musu lafiyansu da mutuncinsu da dukiyansu da sauran al'amura kun ga kenan idan sun shiga wannan karkashi sun zamo me sun zamo kafiran amana suna karkashin gwamnatin islama akwai waɗanda ake zuwa har garinsu a samu galaba a kansu ko za a yaƙe su su ce a'a ku yi haƙuri za mu biya haraji su ma suna karkashin waɗannan kaso na farko kashi na biyu akwai waɗanda malam ya ambata mana waɗanda ba musulmi bane ana yaƙi da su amma suna son su shiga kasashen musulmi domin harkokin kasuwanci aka ce akwai abinda za a karba da gare su ba haka salun alun za a ba su shigo ba saboda haka duk kafirin da yake son ya shiga kasashen musulmi to za a ba shi dama amma banda Makka da Madina ina fata an gani to waɗannan in har aka yi yarjejeniya da su to a ka'ida sai an cika musu alƙawarinsu da yarjejeniya domin babu bambanci wajen kiyaye alƙawari da amana da kuma abin da ya shafi gaskiya da wanda yake musulmi ko ba musulmi ba wa wafu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kashi na uku su ne waɗanda yake ba mamaki za a samu musulmi su suka tsorata suna ganin in an yi yaƙin nan to fa za a gama da su gabaɗaya ko saboda wata maslaha kamar yadda malam ya ambata maslahan nan zai zamo abin amfani ga al'umman musulmi sai su ce to a dakata da yaƙi kamar yadda manzon Allah ya yi sulhul hudaybiya a sulhul hudaybiya an yi yarjejeniya za a zauna tsakanin musulmin da suke Madina da kewaye da kafiran da suke Makka da kewaye cewa babu yaƙi na tsawon ashara sinina shekaru goma har waɗansu musulmi suna ce yaya za a yi haka bayan mu muna ganin muna ta cin nasara manzo Allah yake ku bari na san abin da ni nake yi saboda haka ke yana hukunci abin da su ba sani ba shekara 10 babu yaki an kulle yarjejeniya a haka annabi yace ya yarda sai dai kuma ba shekara 10 ba kai fatu makka saboda su kafirai su ne suka warware alkawari dama Allah tabaraka wa ta'ala yake akwai haƙinci a cikin wayin mata kafanna min qaumin qiyalatan fambis ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbu al-kha'ilin idan ka ji tsoron za su haƙince ka fambis ilaihim ala sawa sannan lokacin da suka zo suka ce suna neman ayi yarjejeniya wa in janahu lis-salmi fajnahlaha wa tawakkal ala Allah saboda haka duk ayoyi sun yi bayani sai dai suna wurare ne daban-daban kuma kamar yadda nake jaddadawa duk sulhun da aka yi ko da musulmi za su takura inda akwai wata maslaha da za a cimma mata to fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum wannan ita ce ka'ida in su sun kiyaye to fa dole musulmi su kiyaye amma idan ba su kiyaye ba to fambis ilaihim ala sawa shine yadda suka yi ganganci kuma sai ku yi musu ganganci domin su gane cewa kuna da wayo shi yasa wani lokaci akwai inda haƙuri za a shiga babinsa gaba ɗaya akwai kuma inda wani lokaci haƙuri wato ka gwada mutum cewa fa ba za ka haƙura ba don ka yi maganinsa nan gaba yana iya yiwuwa wani zai zo ya ci mutuncin ka ce babu komai ka yafe to gobe ma zai sake to in gobe ya ci mutuncin ka sai ka ce ka yafe bibi ma sai ka ce ka yafe manyan bayin Allah su haka suka ce kai ta haƙuri Allah zai zo ya karya shi wata rana to amma mu ta wani bangare a duniyar ce mutum ya zo ya ci mutuncin ka na farko ka yafe in ya sake zuwa na biyu in ka tashi cin mutuncinsa ka hada hadda ubansa da uwarsa to ba zai yi karo na uku ba mun zai tashe wannan shege ne kwarai da gaske shi yasa za ga wani da farko za ka masa zai haƙuri amma na biyu ko na uku to fa shi in ya take zai maka faffaɗa ne saboda nan gaba ma an ka ga wani kare yana ki ba za ka masa ziya ba to amma komai haƙurin ya fi saboda akwai ƙa'ida annabi ya riga ya faɗa cikin hadisi mutum ne ya zage ka to kai kar ka zage shi in ya zage ka kar ka zage shi idan zai faɗa da kai kar ka yi faɗa da shi saboda Allah zai rama maka saboda haka kana zaune za a ce maka ai kaza kaza ko ta rana ma ka je ka zaya a kansa Allah sarki to duk abin da kake mun shekara da shekaru ya kamata ka nemi gafaran Allah don naga kaman kai kusan tafiya warai da gaske ka nemi gafaran Allah don kai kusan tafiya ko kuma ni duk abin da ka mun yanzu ina tausaya maka halin da kake ciki ni na yafe maka ya yafe maka in ka riga mu sai mun zo in kuma mun riga ka tunda kai ma baka da tabbas sai ka ga wannan wa'azi ne amma ba kowa ne zai iya yi ba wani ma karon farko kamare ki in ya tashi taya maka uku lafiyayyu kamare ki ɗaya ya tashi ya yi biyu akwai uku lafiyayyu famani tada alaikum fa tadu alaihi kana taba ki wannan aya zai kawo sai dai ko ba zai karasa ba bi misli ma tada alaikum ba zai karasa ba wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul li sabirin fasbir wa ma sabruka illa billah na'am to dai bakin ko mun shiga wani abu daban dai bakin din na wani malamin mu ne yake in yayi sai ce yana mana lecture a university zai ce ana za dai bakin saboda yana da wahala a ce ana karatu ai ta tafiya akan filiyan abu guda sai dai sabanin karatun zaure irin na da ko a dadin ma ba duka malamai ne za su yi ta tafiya ziriyan ziriyan ba sai dai mutane da yawa domin karatun zaure ne muke yi in na tashi fassara karam-karam ba zan yi ma dogon ƙarin bayani ba fassara kawai zan yi muka yi layi goma ko layi kaza sai alhamdulillah shi kenan to wasu malamai ne za su dan daga kai su dan yi ƙarin bayani ko suka dubi matsayin ɗalibin amma da yake kun san karatun zaure da yawa ana yi da mutane da yawa ne to shi yasa sai ya ta tafiya a gurguje kawai in Allah ya sa ka gane ka gane in baka gane ba kuma shi kenan amma yawan maimaitawa da lazimtan abu zai taimaka maka to namu mu ma zaure zauren ne
tunda ba kasafa yake karanta littafin ko ina ba ya shafi zaure-zaure, amma dole wajen karin bayani za a yi, wajen fita kuma daga wato za a sake a kama shoulder a dan yi wani abu sannan a dawo kan hanya. To wannan kenan. Saboda haka walil imami, lalle shugaba na musulmi an ba shi dama ko na ibinsa al-muhadanatu ayi sulhu na yarjejeniya kamar yadda annabi ya yi sulhul hudaybiyya tare da kafirai li maslahatin, saboda wata maslaha musamman wanda za ta kasance abin amfani ga al'umman musulmi. Amma mala yace in kala an ka sharɗin, idan abin ya ofanta wato gabarin kaman wani sharadi baqa'i muslimin wato wanzuwan musulmi a halinsu, misali kafirai sun kama wani musulmi sai suka ce to a zo a yi yarjejeniya, a yi yarjejeniya babu yaƙi. Amma idan ya kasance za su ci gaba da riƙe musulmi kuma a samu matsala, ya fita daga cikin wannan yarjejeniya ba zai yi ba. Kan musulmi guda ɗaya za a iya yakan al'umma duka gaba ɗaya. To wannan maganan da malam ya kawo ya ce in kala an ka sharti baqa'i muslim, wannan ya gwada akwai saɓanin fahimta na waɗansu malamai. Waɗansu suna ganin musulmi guda ɗaya ne ana iya bari a haƙura da shi. Ina fata an gane. Saboda haka akan musulmi guda ana iya yin yaƙi, akan musulmi guda kuma ana iya haƙura idan an dubi maslahan da tafi rinjaye. Wa in bi malin, ya kamata a ce akwai kwama a nan. Wa in bi malin yana nufin cewa walil imami al-muhadanatu li maslahatin wa in bi malin, ko da kuwa ba su dukiya. Ko za akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama birnin Madina ya duba ya ga Madinan nan da mutanen Madina suka ce ya dawo ya zauna, za su taimake shi, za su kare shi da shi da mutanensa, sai ya kasance yaƙi ya yi yawa, ana yawan kashe mutane, ga farmaki na kafirai ta kowane ɓangare, ga tsoro. Sai annabi ya tara mutanen Madina zai ce ina ganin kafiran nan mu yi yarjejeniya da su, idan aka noma ƴaƴan itace na birnin Madina duk sun fi noma ƴaƴan itace akan cimaka, ku ne kuke fama da noman dawa da masara da gero kuma ma ba ku amfani da shi yadda ya kamata, su mafiya yawa ƴaƴan itace ne. Ya ce mu yi yarjejeniya a ɗauki wani kaso a rinka ba su domin su bar kawo mana farmaki, kar su kawo mana yaƙi, kada su tada mana hankali. Yana magana ne da mutanen Madina, mutanen wurin. Sai wasu shugabanninsu guda biyu, dama su ne suke magana. A tsarin shugabanci in kuna tare da al'umma, mutum guda biyu ko uku dole su sa shugaba guda ɗaya a tsakaninsu. Duk lokacin da aka je shi zai yi magana, in ba ya ba da dama ma wani ba, ba zai yi ba. Mu kuma saɓanin yanzu ko malamai ne za ka samu ba su da tarbiyya, mu mushilanmu kenan a yanzu. Yanzu ga shi muna karatu da ku da me, in wani ya yi wuya to shi kenan wata rana zai iya cin mutunci na, zai iya riƙe lasika ya ci mutunci na, saboda yana ganin shi ma ya kai wani waje. Shi ne problem ɗin malaman Najeriya, ba mu da tarbiyya, wannan kafala a gaban kowa. To yadda malamai ba su da tarbiyya suke koya wa mutane rashin tarbiyya waɗansu malamai, to haka ma al'umman Najeriya ba su da tarbiyya. Don idan kana tafiya da tsarin shugabanka, in dai ba ya saba wa Allah da manzonsa ba ne, ko da wani kuskure ne ya yi a lokacin ba za ka tanka ba, shiru za ka yi. Shi ya sa a gwamnati in suka fitar da abu ko gwamna ya riga ya sa hannu, ko da kuskure ne haka za a yi implementing ɗinsa. Saboda ba a ƙaryata gwamna, ba a ƙaryata shugaban ƙasa, sai dai da yake yanzu abin nan ɗin siyasa ne za su iya daga baya a gane akwai hatsari. To dabara ake yi, da dabara da dabara da hikima shi ne har za a janye wannan ba tare da mutane da yawa sun gane ba. Amma babban problem ɗinmu shi ne rashin tarbiyya, kuma na faɗa muku wallahi har tsakanin malamai abinda yake cutar da mu kenan. Ga karatu, ga haddan Qur'ani, amma babu tarbiyya. Allah ya sauke. Na'am. Wa in bi malin, koda da dukiya. To shine manzo Allah da ya magana da mutanen Madina, sai shugabanninsu sai suka ce manzo Allah muna so mu yi tambaya, wannan wahayi ne Allah ne maka umunni a dauki wannan mataki ko kuma shawarin mu kake nema abinda muka bada shawari ki za a yi watar annabi yace ba wahayi ba umunni bane ba umunni bane shawari nake bayarwa shi yasa nake tambayan ku me kuka gani tunda ku muka zo muka same ku sai dai daga cikin su yace ai babu yadda za a yi mu dauki wani abu mu ba su mu mutanen Madina tuntunin sun iyaye da kakanni duk abinda muke noma ko abinda muke da shi ko le mutane su zo su saya ko mu dauka mu ba su kyauta ko idan bakonci ne suka zo mu yi musu don a ka'ida shine bako an yazo gidanka zai kwana uku a gidanka ko ba za ka tambaye shi ina zai je ba ina ya fito ba saboda haka a cikin kwanaki uku din nan ya kamata a ce abincin da zaka baki ya bambanta da na gidanka musamman ma yanzu da gari yake zafi haka kawai mutum zai yi ni ko gari ya ce Malam Ibrahim ga Allah ina zuwa Bauchi zan zo kwana uku a wajenka to lafiya dai eh akwai wani abu ne da zai kawo ni to a ka'idar musulunci ba za ka ce me zai kawo ka ba yanzu ga waya mu yi magana a'a saboda ya san Malam Ibrahim businessman ne kuma ya san mutane ashe gari ne ya masa zabi a can gidansa ne kawai ya tuma shi zai zo ya lankayo a cikin Malam Ibrahim ya kwaci girki na kwanaki uku kwana uku na yi za ka tambayi shi me ya kawo ka ko ba za ka tafi bane sai ya ce to zai koma bayan waɗansu watanni ya sake dawowa ya kwaci girki don gwargwadon yadda ya fahimci an karɓe shi to gwargwadon sake dawowarsa kenan to a ka'ida ko da ba musulmi bane idan ya zo za ka ba shi wannan bakonci na kwana uku kwarai da gaske za ka ba shi wannan bakonci haƙƙi ne na kwana uku saboda idan ka yi wannan kyakkyawan mu'amala zai iya karɓan addinin Allah shi yasa sai ya ce ba sa cin abincinmu wato abinmu idan ba hanyar ciniki ko kuma ta hanyar wato bakonci ba saboda haka yanzu Allah ya kawo mana musulunci mun samu ɗaukaka kuma mu je mu kaskantar da kanmu gaskiya mu ba mu goyon baya sai annabi ya ce to shi kenan kun ga da sun yarda da an yi a rinka ba da wani abu lokacin da musulunci ya yi ƙarfi kuma ya ce ba zai bayar ba to sai mutanen suka ki yarda ba kowane abu ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake jiran wahayi ba akwai abin da yake neman shawari daga wajen sahabbansa wa shawirhum fil amri tunda Allah ya masa umanni akan wannan wa amruhum shura bainahum suna yin shawarwari a tsakanin su to shi yasa anan malai cewa in bi malai amma malamai da yawa sun ce gaskiya idan ba abin ya kai inna laha ba ba yadda za a yi musulunci shi ya dauki dukiya ya bayar domin saboda kar a yi yaƙi duk nan da nan kafirai za su gane ashe ba ku da ƙarfi su murƙusa ku lokaci guda ko da irin barazanar nan da hikima ya kamata a yi illa li khawfin sai dai idan akwai tsananin tsoro illa li khawfin sai dai idan saboda in an dauki dukiyar aka bayar akwai wata matsalar da za ta faru to ba za a bayar ba wala hadda a cikin wannan babu iyaka to annabi ya yi ashara sinina shekara goma amma ba kai goman ba shekara daya biyu uku sai aka yi fito maka shi kenan shekaru goma wannan yarjejeniya ta lalace tunda kafirai su suka fara warwarewa annabi ya ce babu yaƙi tsakaninmu da ku suka ce haka ne shekara goma ya ce a rubuta suka ce duk wanda ya zo ya kama kafanmu yana tare da mu ya ce na yarda ya ce nima wanda ya zo ya kama kafa na yana tare da ni suka ce sun yarda sai aka samu kabilan da ba musulmi ba akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba da yawa su sai suka ce za su yarjejeniya da annabi sun ga kafirai ba za su hana su ba kuma suna tare da su wasu kafirai kuma tsantsa suka ce su da kafirai za su yarjejeniya sai aka yi haka to waɗanda suke kafirai tsantsa su ne suka tsokane wanda yake gauraye wanda suka yi yarjejeniya da annabi da suka tsokane su suka ga ba za su iya yaƙi da su ba sai suka ce ma iyayen gidansu Qurayshawa suka ce ku taimaka mana suka taimaka musu da waɗansu mutane a boye da makamai sai suka zo suka yaƙi waɗannan mutane da aka yaƙe su suka fahimci haka shine suka turo wakilai zuwa wajen annabi suka zo birnin Madina kwarai da gaske jagoransu ya yi bayani ya ce to ga abin da ya faru annabi ya bincika ya ga haka ne abin da ya faru ya ce a to shikenan ya ce musulmi ku ɗauki abin nan da muke kara goma nan kowa ya zo har wuya yana ganin abin ya yi yawa to shi ya sa mudda din nan ba iyakance ba shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara goma ko ma ya fi haka saboda maslaha wanudi ba Allah tazida ala arba'ati ashhurin sai dai ga masabar malikiya ana son kada ya wuce watanni hudu wasiru fil ardi arba'ata ashhurin watanni hudu saboda istinbadi da aka yi ina fata an gane amma in yafi haka ba matsala wa in istashara khiyanatahum amma idan ya ji tsoron ha'incinsu na baza ko sai ya watsi da yarjejeniyar wa'anzarahum kuma ya musu gargadi ya sanar da su shine kamar yadda aya ta faɗa cewa wa imma takafanna min qaumin idan ka wato ji tsoron wani abu daga waɗansu mutane khiyanatan na ha'inti fambit ilaihim ala sawa wa wajaba alwafa'u kuma wajibi ne a cika musu alƙawarinsu wajibi ne a cika musu wa in bi raddi raha'ina koda kuwa da mayar da abubuwan da aka yi jingina ne sai aka kama waɗansu mutanensu sai aka rige su da suka zo za a yi yarjejeniya suka ce su sun yarda amma sai an mayar musu da mutanensu waɗannan abubuwan jingina fursunonin yaƙi kamar yadda ake yi a yanzu irin kamar su watin duniyan yanzu abin da ake yi kenan kasashe sai dai su yaƙe-yaƙensu na zalunci ne ka duba Rasha da Ukraine zalunci ne da yadda ƙasar Syria ake yaƙi zalunci ne shugaban ya ce shi ba za a kawar da shi ba ya samu magoya bayansa wanda suke yaƙansa su ma sun samu magoya baya an hargitsa ƙasar da ƙasar Yemen su in ka bincika shugabanci ne rikicin da ake a Libya duk zalunci ne Allah ya sauke saboda haka babu yaƙin musulunci ko laya ciki walau aslamu ko da ko waɗanda suke hannun musulmi sun musulunta kaman aslama kaman wanda ya musulunta ko shi kadai ne suka ce a mayar musu da wani to a mayar musu wa in rasulan ko da kuwa ɗan aikensu ne da ya zo ya ji daɗi sai ya musulunta da suka zo kulle yarjejeniya suka ce shi za a mayar da shi to in dai ba an fahimci za su zalunce shi ko za su kashe shi bane za a ba su kayansu in kana zakaran amma da sharaɗin idan ya kasance namiji ne idan mace ce ba zai yi ba fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffari la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahunna wa atuhum ma anfaqu saboda manzo Allah ya maida Abu Jandal kwarai da gaske Abu Jandal shi bai san babansa ne ya zo ake kulle yarjejeniya da shi ba bayan kowa ya zo an yi rikici da Abu Jandal ya zo annabi ya ce babu damuwa babansa ya zo ya ce babu damuwa ana cikin rubuta yarjejeniya bisa ka'idan duk wanda ya zo wajenku daga cikinmu kuma ya zo mana shi ne annabi ya ce to wanda ya zo kuma wajenmu daga cikinku kuma za ku mayar mana wani ya ce ba lalle ba ya ce a yi dama haka ne duk wanda ya zo wajenku kafirai ne ba suke faɗa ma annabi da mutanensa duk wanda ya zo wajenku kuma yar mana wato ko da ya musulunta to in dai an yi sulhu akan haka ko ya musulunta ma yadda shi shine Abu Jandal ya zo yana cikin ankwa mahaifinsa yana taki sai ya gan shi daman ya musulunta ya ɗaure shi ya hana shi fita bayan ana gama yarjejeniya sai ga shi ya zo sai ya ce to wannan yarjejeniya ta fara aiki akan wannan annabi ya ce ai ba a gama ba ba ai abin nan ba irin za a yi masa ya ce shi sai dai ta fara aiki akan wannan tun da ɗansa ne a mayar da shi annabi ya ce to ku yi haƙuri a mayar da shi wasu suka ce ina to annabin ya ba da umarni ba a jayayya shi kuma ya ce yanzu za ku mayar da ni wajen kafirai bayan na musulunta annabi ya ce ka yi haƙuri Allah zai fitar maka da mafita mun riga mun yi yarjejeniya da su shi ne aka ce ma uban ga ɗanka shi yana kafiri ɗansa yana musulmi ya gudo amma an ba shi saboda yarjejeniyar da aka yi ina wa ufu bil ahdi ina al ahda kana maqula shi yasa nake tausaya ma 'yan siyasa za su zauna su yi yarjejeniya, kuma bayan an ci zaɓe su yi watsi da yarjejeniya. Ko a duniya kun yi haka, ba za ku zauna lafiya ba. Tunda kai ma ba don Allah ne kana matsayin ba, wanda suka taya kama ba don Allah ba ne, to me yasa ba za a cika alkawari ba? In yaso dukan kun je gaban Allah ku yi bayani. Wannan Abu Jandal aka mayar da shi, bayan an mayar da shi tunda babansa ne, mallan Allah ko ya daddaka shi, ya ce to an dawo da kai din. To shi ne suka fara ballewa, ɗaya, biyu, uku, suka zo wajen Annabi ya ce mun yarjejeniya, ba zan karɓe ku ba. Kamar yadda aka faɗa a cikin tarihi, aka ce wanda suka zo ɗin Annabi ya ce su koma. Tun ma kafiran su zo suna neman ƴan uwansu da suka zo, ko da ko sun musulunta ya ce ku koma. Sai wani ya ce yadda za a yi, ku je ku tsaya a tsakani, ku ba ku can ku ba ku nan, ya fi muku sauƙi. Shi ne suka je suka tsaya a tsakani, duk wanda ya fito su raɗe shi, duk wanda ya fito su raɗe shi. Shi ne ƙarshe kafiran suka dawo wajen Annabi suka ce wannan ƙa'ida, wannan nukta, wannan point ɗin a soke ta don a samu zaman lafiya. Tunda ƴaƴansu ne da ƴan uwansu, sai Annabi ya ce to ya yadda a soke. Shi ne da aka soke waɗannan ƴan tsakanin sai suka dawo, kun ga hikima kenan. Na'am. Yasa yace walau aslamu, ko da sun musulunta za a mayar da su kaman aslama, kaman wanda ya musulunta wa ya rasulan, ko da kuwa dan aiken su ne in kana zakaran, idan namiji ne amma banda mace, wa fudiya bil fai, sai dai kuma aka yarjejeniya wani lokaci ana fanta bil fai da fai ne, kamar yadda aka ce wa musulmi fa imma mannan ba'du wa imma fida'a al fida'a dinnan. To sai ya kasance kafirai ne suka kama musulmi, ana son a kubutar da su, suka ce sai an biya fansa. To sai a biya summa bi malil muslimina. Kun ga da nan ne waɗansu masu karanta muktasar suke faɗa, masu maganan kidnapping. Babu yadda za ka yi ka kwatanta kidnapping ɗin da ake yi da wannan. Wannan tsakanin kafirai ne da musulmi, yaƙin musulunci ne. Ka gani na kidnapping ko ba wannan ba haka ba ne, na kidnapping zalunci ne. Zalunci ne. Wa fudiya bil fai, bisa ka'ida duk musulmin da kafirai suka kama suka rike suka ce sai an fanshe shi, to da dukiyar fai'u ne za a fanshe shi. Ga shi abinda liman ya karanta mana, wa ma fa Allahu ala rasulihi minhum fama awjabtum alayhi min khaylin, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi wal rasuli wal dhil qurba wal yatama wal masakin. Shine fai'u, dukiyan fai'u. Dukiyan fai'u shine kaman treasury na musulmi, na gwamnatin Islama. Saboda haka wannan kudin da za a gyara primary, za a yi hanyoyi, za a yi kaza, za a yi kaza, to a cikin kudin ne za a diba a je a fanso fursunonin yaki musulmi da suke hannun kafirai. Idan babu summa bi malil muslimi, na sai da dukiyar musulmi, za a iya samun masu ƙarfi a cikin musulmi wanda suke da ƙarfi, a nemi taimakonsu su kawo dukiyarsu. Summa bi malihi, sannan idan aka rasa to sai a zo kan dukiyarsa. Sai dai mafiya yawa idan aka kama musulmi a matsayin fursunan yaƙi, kafirai suka kama shi a cikin dukiyarsa, aka je aka fansar da shi, to ƙarshe za a biya shi, saboda shi musulmi ne, yana ƙarƙashin Islama. Ina fata an gani. Waraja bi mislil misliyye, saboda haka za a dawo masa, ko zai dawo da kwatankwacin abin da aka karɓa, wa kimati gairihi, da kiman wani ma idan an biya za a iya ɗauka a cikin dukiyarsa a biya, musamman wani wanda aka kama su tare, ko da kuwa wato babu dangin iya babu na baba. Don idan akwai dangin iya da na baba, misali mutum da mahaifinsa, aka rasa kuɗin da za a yi abunan sai cikin dukiyar da shi da mahaifinsa, sai aka biya aka je aka karɓo su. To idan ya zo kuɗin da aka biya aka karɓo mahaifinsa da kuɗin da aka biya aka karɓo shi, a wajen wa zai karɓa? Wa zai biya shi? Tunda gwamnatin Islama ba ta da kuɗi, wa zai biya shi? Mahaifinsa da aka karɓo ba shi aka taimake shi ba? Ina fata an gane. Kuma ko da misali ka samu mahaifinka yana bawa ne, ka je ka sayo mahaifinka, idan ka sayo mahaifinka automatically baka sani ba, kawai sai da ka sayo shi, sai bincike ya gwada ai mahaifinka ne, dama lokacin da aka zo duk an tarwatsa ku, ai mahaifinka ne ka sayo,
to fa daga lokacin da ka san wannan automatically ya zama da babu maganan bawa kuma ai ubanka ubanka ne haka ma uwa uwa ce ina ba ta an gane to idan ka zo ka sayo mahaifinka aka gane mahaifinka ne to wajen waye zaka je kana claimin a biya ka ko sauran yan uwanka ne ka tara suka ce su hana maka kudi haba kai kuwa wani abu ne zaka yi wa mahaifinka a ce ka biya shi a nan duniya
babu warai da gaske wani ne ya dauki mahaifiyarsa a kafa da ya yi dawafi da ita ya zaga ya zaga ya zaga da ita sai yake tambayan babban sahabin annabi yake na zaga da ita sai da ta ce ta gaji wato bai san yawan zagawan da yi da ita alakin kafa tana abin nan ba kafalarsa ba ya ce kana ganin wajen biyayya na biya ta ya ce ina idan an kasa naƙuda kashi 100 baka biya ɗaya ba naƙuda kawai balle wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balaga shuddahu wa balaga 40 sana wallahi mutum zai kai shekara 40 amma uwarsa tana gaidin dinsa dun gara uba in kai shekara 17 ko kana gama jami'a ko zo ka ce to baba ina neman ce jarin ne kai da nabi ya maka je jami'a ko san dalilin da yasa a wani lokaci kake fatattaka saboda kai kana ganin abin da kai ka ji da uwarsa ka ji da shi duk kai fama da su sannan har yanzu ba zai kyale ka ba to amma ita tana da tausayi shekara 40 ba ma shekara 40 ba kada yi guga kada mun gwada to ga alhaji nan shekara 70 da wani abu amma hajiya za ta kira ki ta zo ta zauna da shi kaza 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 70 da wani abu to yanzu wannan jikoki ma ka bincika guda nawa ai jikoki ma suna da yawa amma mahaifiyarsa za ta zauna da shi amma uba shi in kai shekara 15 ga ka dan yi wayo kana zuci ta duka bani waje ka sake ganin ka nan shi ya gama to zama da haka akwai abin da ake dawowa da shi akwai abin da idan ka je ka yi fansa kai ma ai ba za ka ce a dawo maka da shi ba kamar yadda malam zai ambata mana alal-maliyyi wal-mudim a bisa mawadaci al-maliyyi ko al-maliyyi wanda yake da wadata ya bayar gwargwadonsa wal-mudim wanda baya da shi shi ma gwargwadon abin da zai iya illam yaqsi sadaqa idan bai nufin sadaka ba duk wani zai zo a ce to ana kokarin za a biya ka sai ce a ni na yi taimako ne sadaka na bayar shi kenan walam yumkin al-khalas biduni kuma ba zai yiwa kubutar da su ban ba da dukiyar nan ba bi malik to dole a jiya nemo ko ta halin kaka illa mahraman sai dai idan muharrami kun ga dangi na dab da dab au zauja ko a ce mata ce ko miji ɗaya daga cikinsu ya je fanso ɗan uwansa in arafahu idan ya sani au ataka alaihi ko wanda yake samun yanci kamar iyaye da muka ambata to fa wannan ba za ka dawo ka ce kuma a biya ka ba illa an ya'murahu bihi wa yaltazima sai dai idan ya masa umurni kuma ya lazimta ɗan uwanka ne sai ya kira ka ya ce to ina hannun kafirai kuma sun ce sai an biya saboda haka ka zo ka biya in na samu dama zan biya ka to kaga wannan dole ya cika kamar yadda yanzu hannun kidnappers abinda ake yi kenan amma dai hukuncin wannan daban wancan daban kai dai kawai bala'i ne ya jefa mu cikin wannan yanayi Allah ya sauwake wa kudima ala gairi kuma ana gabatar da kudin fansan da aka yi baki aka biya a bisa kowane irin baki kwarai in akwai wani baki dama ko waɗansu basu suka sai aka kama ka aka je aka fanso ka to kai kokari ka warware wannan kudin tunda kai ne aka famo ka gaba daya walau fi gairi ma biyadi ko da kuwa a cikin abin da ba hannunsa yake ba alal adadi in jahilu qadarahum alal adadi za a yi fansa ne da yarjejeniya bisa adadin mutane idan suka jahilci matsayinsu abinda malam yake nufi shine in aka kama mutane ba duka ne matsayinsu da ya ba to da kafirai suka kama su su ba su zaya suka yi dogon bincike ba da musulmi suka zo za a yi yarjejeniya sai suka ce to mu muna son waɗannan da suke hannunku ku sake mana su guda nawa ne sai aka ce ai su 80 ne guda 80 ne sai suka ce to 80 kawai a musu kudin goro ku biya kudi a dungule. Alhali a cikin tamalin din nan akwai manyan mutane masu dukiya, akwai talakawa, akwai kaza, to tunda basu gane ba kada yi fallasa. Amma wai yanzu zaka samu dan uwanka ne ko wane ne da shi za a hada baki saboda kana da kudi a yi fitnasin dinka. In aka zo aka ce babu kudi yace ƙarya ne. Ai yana da kudi a waje kaza shine yake da abu kaza. Wai na kusa da kai ne fa. In ban da lalacewar dangantaka da zumunci a ce dan uwanka ne zai wannan wani ma za a samu fa kana taimakon sa. Amma zai maka wannan. Yanzu dun girman Allah ayi wannan sannan a ce duniya ta zauna lafiya. Hai ba zai yi ba. Saboda haka idan ba su gane wane da wane da wane ba ne to shi kenan kawai sai a yi a dunkule shi ne alal adadi in jahilu qadarahu wal qawlu lil asiri maganan da za a yi amfani da ita in an samu saɓani kun ga matsalar fikihu kenan. To fikihu duk abin da ake tsammanin zai faru sai a yi nazari a kansa sai a fitar da hukunci. An ji an biya kudi an fanso wani filfida'i wajen fansa au ba'adihi ko sakinsa sai aka zo aka samu saɓani da wanda ya biya kudin da wanda aka fanso shi sai aka samu saɓanin adadi to wanda aka fanso shi shi za a ɗauki maganarsa. In ya ji tsoron Allah ya faɗa shi kenan ko bai ji tsoron Allah ba ya rage nasa. Walau lam yakun bi yadihi ko da ko baya hannunsa domin saboda in yana hannu kun san wani lokaci in yana hannu baya da iya to ko da baya hannunsa a zo a ce ka ji tsoron Allah. Nawa kuka yi yarjejeniya aka biya wa kafirai aka karɓo ka ka ji tsoron Allah. In ka ce kaza ne to da shi za a yi hukunci. Mutumin da ya biya kuɗi ba da abin da ya fala za a yi hukunci ba. Wajaza bil aqra al muqatalati kuma ya halatta bil aqra al muqatalati da fursunonin yakin da ake yakansu wato a bada a yi suwafin da wani abu kamar misalin ana rike da su wanda yake suna yaki amma sai suka ce su ba za su yarda da abu kaza ba sai an sake mutanensu da suke yakan musulmi to sai ku duba menene yafi sai ku sake su. Wato in ka duba abin da yake a duniyan nan kun ga an bar addini an kama wayo. Kasashen duniya da dama suna da mutanensu da suke musu aiki wata ƙasa za a kan mutum ɗaya sai su ce su wane suke so kawai a sako kuma haka za a yi ta jan abu sai an sako shi kuma wanin nan fa fitinanne ne amma haka za a sake shi. Amma muna ma'anar Najeriya wallahi lalacewa ne kawai da son duniya lalacewa ne tsaba. Wani lokaci in kana jin abubuwan da suke faruwa a Najeriya sai ka ce kai ka ce ni ba ina ganin in aka je lahira din nan wallahi za ka zaga ma ka shiga aljanna ba tare da wani mala'ika ya tare ka ba kwarai da gaske. Sai ka zaga ka shiga aljanna ba tare da wani mala'ika ya tare ka ba saboda tsabin shugabanni an tare su ana ta rigima da su ana ta rigima ana ta hisabi kaga kai sai ka ce waɗannan ya ake shikenan akwai irin wannan ana ta rigima wani waje kai sai ka zaga ka shiga aljanna za a ce wuce kawai da Allah je ka saboda babu rikicin kowa a kanka. Amma fa inda rikici kana yin wani mala'ika sai ce ina za ka je ina za ka je amma kana da gaskiyanka baka da matsala to Allah ya sassauta mana. Wal khamri wal kinziri alal asani wasu malamai ma suka ce ana iya bada alade ana iya bada giya. Musulmi an ce su yi mu'amala da giya ne ko da alade ne su yi kiwon alade ne to amma sai suka zo suka ce su giya da alade suke son a basu a bisa wannan yarjejeniya to sai ku dubi kafiran amanan da suke cikin ku sai ku basu umurni su su yi tunda su ba hana su yin giyansu ba. Sai dai ana yin giya cikin gida kun ga ranar za ku zo ku fito da tulu-tulu kenan domin a bada waɗancan kafirai alal ahsani kamar yadda wani malami ya ambata wasu malamai sun ce ba za a yi haka ba ai wannan kaskanci ne. Wala yurja'u bihi ala muslimin sai dai kamar giya da alhanzir kuma a zo a ce musulmi ya biya to amma sai dai kafiran amana aka sa su suka ɗauki giyansu da alade suka bayar to fa in aka zo sai dai gwamnatin islama ta biya su kudinsu tunda an samu saboda lalura sai a biya su kudinsu. Amma ba za a zo a ce ma kai da aka fanto ka an ba da aladu guda goma aka fanto ka to kai musulmi ka je ka samo aladu ba a'a sai a yi gara a yi kudinsu ka ɗauki kudin ka ba su a kan a ce ka je ka nemo alade to me ya haɗin ka da alade tunda an haramta maka kwarai da gaske. Wafil khaili wa alatil harbi ƙaulani idan za a yi yarjejeniya da su bisa dawakai da kuma kayayyakin yaki akwai zantuka guda biyu. Wasu malamai sun ce, waɗansu malamai sun ce a'a, malaman da suka ce a'a suna ganin in kuka ba su dawakai da kayayyakin yaki za su yake ku. Yasa inda za ka duba ka ga gwamnatin Najeriya ba ta da hankali, ba ta da tunani abubuwan da ake yi. Akwai zaƙon ƙasa, akwai rashin gaskiya da cin amana. Kun ɗauki makamai kun bayar domin a sake muku mutanenku, kuma an zo an yake ku da waɗannan makamai. Duk na'urorin da ake kashe kuɗi ake sayowa duk sun tafi a banza, kun cuci jama'a kawai. Ƙwarai da gaske. Dalilin da ya sa kawo ainihin dawakai da alatul har, kamar abin da yake a kifiyoyi da sauransu, saboda wa aitu lahum masafatun min ribatil khayl. Ubangiji ta'ala dama ya riga ya umurni. To wa aitu lahum masafatun innan yasa manzo Allah ya ce min ribatil khayl, na ainihin dawakai wannan a fili kenan. Amma kuwa shine ya ce ala innal quwwata arram. وَأَيْدُ لَهُمَّ صَفَاتٌ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. قوة هنا الرمي من رباط الخيل ولا تندوا كي صبر هكا القوة هنا آلة الحرب يعني إنا فاتان غاني. نعم تو قولاني أكو إذن تكا قلابي وضن سنتي أباير وضن سنتي كلا أباير في درس من قبابة باب ذكر ما يتدرب به على الجهاد. أبنى مقبلا دي دي الله با مولادا أبنى مكفر الله قابة تامنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.